أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Ummatul Ahkam. Wannan shine zaman mu na 79 a cikin karatun wannan littafin mai albarka, kuma yau muna 23 ga watan Safar shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam. Wasu dalilai da 30 ga watan September shekara ta 2021 miladiya. Idan ba a manta ba, har yanzu dai muna cikin babul fara'id, wato babul da yake magana a kan hukuncin gado da hukunce-hukunce dai da suka danganci gado ɗin. A darasinmu na 78 wanda ya gabata, mun kawo bayanin dalilan da ke hana mutum ya ci gado daga wani ɗan uwansa, ko kuma dalilan da ke hana wani daga cikin magada ya gaji abin gadonsa. Idan akwai waɗannan dalilan, mun faɗe su, dalilai ne guda 7: islak rizqin, sannan kuma mun kawo kasa-kasan gadon cewa kashi 6 ne: akwai nisfi, akwai rubu'i, akwai sulusi, akwai sulusani, akwai sudusi, akwai kuma sumuni. Wato kaso 6 ne kowane kaso. Kuma mun faɗi mutanen da ke cin wannan kasan, ran da ke da rabo a cikin wannan kasar. In sha Allah za mu tsora zuwa abin da ya sauwaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. An Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ma qala: Qultu ya Rasulullah, atanzilu gadan fi darika bi Makkah? Qala: Wa hal taraka lana aqilun min riba'in? Thumma qala: La yarithu al-kafiru al-muslima wa la al-muslimu al-kafira. Wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Usama ibn Zaid, dan Zaid radiyallahu anhu, wanda ake masa kirari da hibbu rasulillahi wa ibn hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke san shi, kuma dan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke san shi. Saboda ainihi shi dan gidan Zaid bin Haritha ne. Shi kuma Zaid bin Haritha bararren bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi aure da shi da Ummu Aiman al-Habashiyya, sai suka haifi shi Usama. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Ummu Aimana, kasancewarta baiwar mahaifinsa ce da ya gaje ta daga gare shi. Yana son kuma Zaid bin Haritha saboda kasancewar shi ya zabe shi sama da komai. Ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da 'yan uwan shi. Karara kuma ya nuna haka, kuma yadda muka faɗa karatun da ya gabata. To lokacin da aka haifi Usama ibn Zaid, to sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mahaifansa, sai ta tattaru a kansa, sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shi, dan yakan ɗauke shi ya haɗa shi da su Imamul Hasan da Imamul Hussein, ya riƙe su su uku. Akwai ruwayar ina da tana a cikin tarjamar Imamul Hussein a cikin Usulul Gaba al-Isaba kai ta Ibn Hajar al-Asqalani, a cikin tarjumar Imam al-Husaini akwai hadisi yana nan. Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yace: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike su gaba ɗayan su su uku har da shi. Yace: Ya Ubangiji, ina son waɗannan yaran, Allah ka so su, ka so duk wanda ke son su. Hatta wata rana a zamanin halifarsa sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya kasance daga irin abubuwan da ake samu na ganimar yaƙi da jizya da ake ta kawo wa daular musulunci. Sayyidina Umar yana ba wa sahabbai wani abu haka mai kama da albashi duk shekara, yana babbasu. To wanda ake ba wa manya-manyan sahabbai da tijai daga cikin sahabbai nasu daban, na matasan sahabbai ma nasu daban. Da sai ya kasance Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana fifita Usama a matsayin shi na matashi, yana ba shi fiye da yadda yake ba wa sauran matasa. Sai ɗan gidan Sayyidina Umar, wato Abdullah ibn Umar, ya zo ya same shi ya ce: Ya amiral mu'minina, Usama ɗin nan faɗan abokinmu ne, bai fi mu ba, amma kana ba shi fiye da abin da kake ba mu. sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ce hakika ina sani nai haka domin hakika shi Usama ya fi soyuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kai haka nan mahaifin Usama wato Zaid ya fi soyuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da mahaifinka kaga ba shi amsa da tushiya to wani lokacin idan sahabbai suna neman wata alfarma a gun annabi sallallahu alaihi wasallam suna dan jin nauyin su tambaye shi sukan tura mishi Usama ya je tambaye shi saboda da ake ganin matsayin shi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin daga gare shi aka rawaito kala yace ulfu nace ya ma'aikin Allah atanzilu gadan fi darika bi makka shin gobe zaka saukar a gidanka na cikin makka ya faɗi wannan hadisin ne ina jin a lokacin hajjin ban kwana saboda lokacin ranar fatu makka ne ma ana gab da fatu makka yakin da aka yi a shekara ta 8 bayan hijira yakin da daga shi makka ta koma garin musulunci shine Usama yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin gobe idan mun bude garin makka zaka sauka ne a gidanka na makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa hal taraka lana aqilun min riba'in shin dama aqilu ya bar mana wata kadara ne wannan aqilu din da aka ambata anan shi ma dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan babban shi ne aqilu dan Abu Talib ne da shi da sayyidina Ali radiyallahu anhu da sayyidina Ja'far wa dai wa dai amma shi aqilu ya ɗaya jinkirin shiga musulunci sayyidina Ali radiyallahu anhu a ran da aka fara musulunci a sannan ya shiga a sannan ya musulunta har ma malamai da dama irin su Imam Ahmad dan Hanbali suna ganin cewa shine ma farkon shiga musulunci suna ganin ma ya riga sayyidina Abubakar musulunta ƙwarai ko wasu malaman kuma suna ganin cewa sayyidina Abubakar ne farko a mazaje ta amma dai malaman tarihi suka kasa abin kashi-kashi a manyan mutane sayyidina Abubakar ne farkon musulunta a mata Nana Khadija a bayi sayyidina Bilal a mawali kuma wato intattun bayi waɗanda aka riga aka yanta su baruri kenan to sayyidina Zaid bin Haritha a kuma ƙananan yara sayyidina Ali ibn Abi Talib to haka nan sayyidina Ja'far wani sayyidina Ali ibn shi ma bai daɗe ba sai musulunta to amma akwai ɗalib wanda saboda shi ake cewa mahaifinsu Abu Talib to shi bai musulunta ba kwata-kwata ma shi da ma bai musulunta ba ya a zatona wata ƙirko bai ma da shi manzanci ba domin duk siyaru da safan siyaru ba su kawo sunan shi ba ba Abu Talib ba Talib ɗin Talib yawwa wansu sayyidina Ali ne to akwai kuma shi aqilu shi kama aqilu a ranar yakin Badar ma da shi aka fito kuma a ɓangaren kafirai yake dan hasali ma yana daga su waɗanda aka kama a cikin ribatattu shi ne ma sayyidina Umar a ranar ya ce ya Rasulullahi kai mana izini Hamza ya kashe Abbas babansu ɗaya Aliyu ya kashe Aqilu uwa ɗaya ba ɗaya suke ni ma ga wana nan ɗan uwana zan kashe shi Abubakar ya kashe wane yace duk kafiran nan karo ga ko ɗaya da rai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi wannan shawara ba sai karɓi shawarar sayyidina Abubakar cewa su biya kuɗin fansa to da aka zo biyan kuɗin fansa Muzana sallallahu alaihi wasallam sai ce wa babbansa Abbas kai zaka biya naka kuma ka biya na Aqilu sai shi ya Rasulullahi ai ka san cewa ba ni da komai a nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mamaki yace ka manta kuɗin da ka bayar kuɗin da ka zuba a cikin tukunya ka ba wa matarka ajiya Ummul Fadli kace mata idan baka dawo ba a wajen daga wajen yakin nan a biya maka kaza da kaza da kaza ka faɗi ba sukar da ake binka da waɗanda kake bi ka manta shi kuma iya sanin sa daga shi sai matarsa kawai ya ba wa wannan kuɗin a iya sanin sa bai ga kowa ba yana tunanin ba wanda ya sani to da haka nan take sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya musulunta dama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure to sai suka zauna suka yi shawara da shi da Abbas da Hamza sai ga cewa Abu Talib iyali sun mishi yawa sai suka ce to kai Abbas ka karbi Aqilu ka rike shi a wajenka shi kuma Ja'far Hamza ya karbi shi ya rike shi a wajensa ina jin ko Ja'far dai ko Talib akwai wanda shi Hamza ya dauka to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi sayyidina Ali radiyallahu anhu a gidan shi girmai da mu to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya taho Madina sayyidina Hamza ma ya taho Madina to amma shi sayyidina Aqilu yana nan a Makka da shi da sayyidina Abbas suna Makka to dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai Aqilu bai bar mana komai ba duk ya tsayar mana da kadarorin mu sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul kafirul muslima kafiri ba zai ci gadon musulmi ba walal muslimul kafir haka nan musulmi ma ba zai gaji kafiri ba hadisin yana magana ne akan rashin yuwar gado tsakanin kafiri da musulmi riba'in dinnan kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ana nufin kadara kenan kamar gida kamar gona kamar fili ko wannan duka sunan su arriba'u ba zai gaje shi ba a ƙaulin mafiya yawan maluma amma dai insha Allah za ku ji tafsilin abin a daki-daki abu na farko da za mu riƙa daga wannan hadisin shi ne halaccin sai da gida a Makka domin wasu malamai sun dafa akan cewa gida ko gona ta mutum inda a cikin garin Makka yake tunda harami ne ba dama ka saya to amma wannan yana nuna halaccin sayarwa din tunda ga shi Aqilu ya sayar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai warware cinikin ba abu na biyu da za mu riƙa daga wannan hadisi shi ne shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cinikayyar da Aqilu ya yi ya sayar da kayansu Annabi sallallahu alaihi wasallam da bai yi inkari dinnan ba to shin wannan yana nuna kenan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk wata cinikayya da aka yi ta zamanin jahiliya cewa za a zartar da ita tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata wannan cinikin ba to sai malamai suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shigen irin wannan akan maganar riba yake cewa wa inna awwalan riban adahu ribal abbas ibn abdul muttalib lokacin da ayar bata cinikin riba ta sauka sai manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon cinikin riba wato ciniki mai kudin ruwa wanda zan bata shine na baffa na Abbas dan Abdul Muttalib malamin suka ce wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata kudin ruwan amma bai bata cinikin ba ainihin cinikin yana nan da kudin da ainihin ribar da kuma kudin wato uwar kudin abinda aka lalata shine riban da kudin ruwan da aka kara akai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke shi abu na hudu da hadisin ke karantar da mu fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kafiri ba zai gaji musulmi ba kuma musulmi ba zai gaji kafiri ba wannan yana nuna cewa hadisin nan umumi ne cewa ba ta yadda za a yi kafiri ya gaji musulmi ko musulmi ya gaji kafiri amma anan fa Ibn Taymiyyah ya yi shi anan Ibn Taymiyyah anan ya saba da sauran malaman duniya anan shi yana ganin cewa musulmi zai iya gadan kafiri yana da wannan fuskar yana da irin wannan fuskokin da yawa amma dai anan ma wannan tana daga cikin wato masailu na addini wanda Ibn Taymiyyah ya saba da sauran malaman duniya shi ya daba kan cewa musulmi zai iya gadan kafiri amma kasancewar kafiri ba zai gaji musulmi ba wannan ijma'i ne na dukkan malaman duniya amma cewa musulmi ba zai gaji kafiri ba to wannan akwai waɗanda suka tafi akan sabanin haka shine shi Ibn Taymiyyah din kamar yadda na faɗa abu na biyar shine to shin idan musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba to su kuma kafirai fa tsakankanin su shin ba yahudi zai gaji kirista ko kuma kirista zai gaji ba yahudi shin akwai wannan shi ma akwai sabanin malamai wasu malaman suna ganin cewa su din ma ba za su gaji juna ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisin la yatawarasu ahlu millataini ma abuta addini daban-daban guda biyu ba za su gaji juna ba to wasu malaman ko sun taba kan cewa ai kafirci ma gaba ɗaya addini ɗaya ne kafirci gaba ɗayan sa ma addini ɗaya ne da kirista da pagan mai bautar gunki da mai bautar wuta ba majusi kenan da wannan ba yahudi to yanan duka tunda dai kafirci kafirai sunan su to duk milla guda ce yawwa ko da sai ba sa ma kyamar junan su ba sa ma kyamar junan su saboda sun san duk yawa illa dai kawai in an zo hukuncin aure ko hukuncin yanka to akwai bambanci tsakanin ahlul kitabi da wanda ba da kafirin da ba ahlul kitabi ba yawa a bangaren yanka yanzu in kirista ya zo ya danne akuyarka yace da sunan Allah ya girma mata wuka Allah rahma sai ka fidi ka kai a yanka mata kwarai ba shi na ce da sunan Allah shi ke ko kuma ya kwaikwayi yadda musulmi suke ce yace bismillah Allahu akbar ya yanka sai a ci ba wani sabani dan ka ci wannan kwarai yawa wa ta'amu lazina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum ta ga nan wajen aure idan wata grace ko blessing ta ce Allah rahma take so shike mun sai a koma cikin suratul maida hukuncin yana nan shike nan sai da kalukar in ka ga dama zaka yi ce sai ta da kalukar mai shahada sannan ka aure ta in ga dama kuma kai ka barta akan addinin ta kai ma kana naka illa dai kawai sai ka kafa mata dokokin addinin ka wanda dole za ta bi ana nan ana jan hankalinta da kadan sai ta dawo ta musulunta domin sai na Usman radiyallahu anhu ya taba auren wata ahlul kitabi ina jin ko ba yahudiya ce daga baya kuma sai ta musulunta ba an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna annabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa hibatihi wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina abdullahi dan umar idan ana tafi da gare su yace annan nabiyya lalle manzon Allah ira da abincin Allah su tabbata a gare shi naha an bai'il wala'i wa hibatihi ya hana sayar da walici ko kuma bayar da shi misali idan ka yantar da bawa to kai ne walinsa in bawan nan ya kulla wani ciniki in ba kun kaga cinikin bai yiwu ba za ka iya zuwa ka ce ba ka yadda da wannan cinikin ba idan bawan nan ya yi aure idan kaga cewa wannan auren bai yiwu duk da ka yantar da shi in kaga cewa auren bai dace ba za ka iya cewa ka ɓata auren dole kuma a haƙura haka nan idan ya rasu bai da ƴaƴa bai da jikoki bai da wani magaji kai ne magajin dama daga cikin waɗanda suke cin gado dama za mu lissafo su daga cikin waɗanda suke cin gado daga cikin mazaji akwai mutum 15 ne a rikin su ga su nan akwai ɗan ɗa jika kenan ko akwai uban uba kaka kenan ana rikewa akwai dan uwa shakiki wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi akwai dan uwa li abi wanda ake uba ɗaya da shi akwai dan uwa li ummi wanda ake uwa ɗaya da shi an samu shi da kenan ko to akwai dan uwa shakiki nawa kenan bakwai ko takwas kenan to akwai dan uwa li abi kun lissafa dai ne kuwa nace ɗa dan ɗa uba uban uba dan uwa shakiki dan uwa li abi dan uwa li ummi bakwai kenan ko to dan uwa shakiki takwas dan uwa li abi to sai baffa shakiki sai dan baffa shakiki yawa sai baffa li abi dan baffa li abi yawa sai miji sai maulan ni'imati mutum da ya yantar da bawa to wannan mutum 15 ɗin a mazaji suke cin gado duk wanda ba wannan ba ka ga kawu da ɗan gidan kawu wayannan duk ba sa cin gado saboda ba sa cikin wayannan to a ɓangaren mata kuma masu cin gado guda 10 ne kasan akwai uwa mahaifiya yawa sai uwar uwa ita ma tana cin gado sai ƴar ɗatsu sai ƴar ɗa ƴar ɗa ba amma ƴar ƴa ba ta cin gado ƴar ɗa tana ci yawa sai ƴar uwa shakiya sai ƴar uwa li abiya sai ƴar uwa li ummiya yawa sai matar aure sai maulatul ni'imati wata naman da ban faɗa ba uwar uba ce sun cika 10 kenan amin amto wayannan a cikin mata suke cin gado su goma yawa su kuma a bangaren maza kuma guda 15 ne sannan akwai waɗanda ake kiran su asibai waɗanda ake kiran su asibai waɗanda idan sauran gado ya ragu ana ba su ana dawo da shi gari su su ci da asibci to su ne mafiya kusancin mazaje zuwa ga shi mamacin a cikin asibai ba mace ko ɗaya in banda maulatul ni'ima maulatul ni'ima kamar mace in ta yantar da bawa sai ya rasu to bayan an fidda gadon matarsa kaga sauran abin da ya rage tunda matar shi za ta ci ɗaya cikin hudu ne kuma bai da ya mace kawai matar aure ya bari to sauran abin da ya bari gaba ɗaya za a ba wa maulatul ni'ima tashi wato matar da ta yantar da shi to amma mazaje masu ci da asirci su ne ɗa namiji sai kuma jikanu jikokinka wato ‘ya’yan ɗanka namiji sai mahaifinka da ya haife ka sai kuma kakanka amma ta ɓangaren mahaifi kakan na ɓangaren uwa baya cin gado baya ci da asirciya ne sai kuma ‘yan uwa shiƙiƙai sai ‘yan uwa li’abbai idan babu shiƙiƙai ɗin sai kuma ‘ya’yan ‘yan uwa shiƙiƙai sai ‘ya’yan ‘yan uwa li’abbai sai baffa wato baffanu shaƙiƙai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka sai kuma baffaninka waɗanda suke uba ɗaya da mahaifinka sai kuma ‘ya’yan baffaninka shaƙiƙai da kuma ‘ya’yan baffaninka li’abbai to wa'innan su ne asibai masu cin gado da asirci yawa na so in yi bayanin tun a farkon karatun ko kuma sai shaiɗan ya mantar da har muka shiga cikin karatun sosai na'am eh kwarai kuwa ai idan mutum ya rasu ga dan uwanka shaqiqi ga li'abi ko li'abi ba shi da gado li'abi ba shi da gado tunda ga shaqiqi na'am ko sun kai na ko sun kai dubu eh suna da yawa amma su kuma din hakan da kake ji idan wani yana nan wani baya ci idan wani yana nan wani ba zai ci komai ba akwai kuma a cikin gado akwai wani abu da ake kira hujubu wato tarewa shinge yi wa mutum shinge to shi kansa wannan ɗan hujubu ɗin kala biyu ne akwai hujubu na ƙalin akwai hujubu isƙaɗi hujubu na ƙalin shi ne cire mutum daga kan wannan farillar ya koma kan wata misali ‘ya’ya idan yanzu mamaci ya rasu ya bar ‘yan uwansa saurayi ne ko kuma ya rasu misali ya bar matarsa ta aure bai da ɗa ko ɗaya amma yana da ‘yan uwa ƙannai da yayu to mahaifiyar shi a ainihi da a ce bai da ‘yan uwa ɗin nan to sulusi za ta samu ɗaya cikin uku na dukiyar shi amma yanzu da yana da ‘yan uwa su ba za su ci komai ba a cikin dukiyar shi tun daga iyaye a raye amma kuma uwarsa sai ta koma sulusi maimakon ta ci sulusi sai ta ci sulusi an fahimta yawwa kawai su ba su ci ba amma sun hana ta ci da yawa yawwa to wannan shine hujubu na ƙalin har ila kuma akwai ‘ya’yan ina mamaci ya mutu ya bar ‘ya’ya da matan aure to wannan matan auren timini za su samu ɗaya cikin takwas na abin da ya bari amma da ba shi da ‘ya’ya fa ɗaya cikin hudu za su samu rubu'i kenan to kaga anan ‘ya’yan mamacin sun cire su daga cin rubu'i sun koma cin sumuni ɗaya cikin takwas to wannan shi ake kira hujubu na ƙali to akwai kuma hujubu isƙaɗi shine wato wanda in wannan yana nan wancan ba zai ci komai ba kwata-kwata ya sarayar da shi misali idan mutum ya rasu ga ‘yan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ga kuma ‘yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya to waɗanda suke uba ɗaya ɗin nan ba za su ci gado ba tun daga waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kaga sun kange su kenan kwata-kwata ma ba za su ci kamar kaka idan kaka ya zo zai ci gado sai kuma ga ɗansa wanda shi ya haifi mamacin to ba za su ci gado tare ba shi wanda shi ya haifi mamacin shi ne ci gado amma shi kaka ba zai ci ba na'am ya kore shi kenan yawwa sannan kuma kamar yadda na sha faɗa dangin uwa ba sa cin gado dangin uwa kamar kawu da suke uwa ɗaya ba ɗaya da mahaifiyar mamaci ba zai ci gadon shi ba a magana mafi inganci duk dai akwai wasu maganganun na malamai a ɓangaren gado insha Allah idan mun zo ƙarshe in lokaci ya bamu dama ko da minti biyar za mu ji meye malaman fiqh suka ce bari mu karanta hadisi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته حديث عن كروز رضي الله عن عمر رضي الله عنه يقول أن صلى الله عليه وسلم يهان سير دوالتي دكما باير بسيطة أم فهم تواريتي من ركي نبي أنكو kamar walicin bawan da ka yantar da shi har ma akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wa man da'a ila ghairi abihi aw itama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adlan turka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kira shi zuwa ga wani mahaifinsa haka kawai mutum wane ne ya haife ka misali malam wane ne ya haife ka amma saboda shi talaka ne to akwai wani can wanda shi kuma ainihin shi ma uban gidanka ne ko kuma makwabcin ku ne kawai shi ke sai ka rika amsa tunan shi ai kai dan gidan wane ne kana gane kai dan gidan wane ne tunda talaka ne kawai kai sai ka koma cewa kai dan gidan Alhaji wane ne kana ga mutane to duk wanda yayi irin wannan awaita ma ila gairi wali ko kuma bawa intacci yake yin wato yake jinginar da kansa zuwa ga wadanda ba su ne suka intar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in to duk wanda ya aikata wannan tsinuwar Allah ta tabbata gare shi da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane baki daya la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan a ranar alqiyama Allah ba zai karba masa aikin farilla ba wala na nafila duk ayyukan da yayi na farla da nafila Allah ba zai karba masa ba to da haka lalle ne mutum a kula sosai da wannan babu laifi misali kai amfani da sunan kakanka misali wannan babu laifi saboda annabawan Allah ma alaihi salam suna irin wannan misali ka amsa sunan kakanka a cikin sahabbai ma da wannan lai alaihi akwai masu irin wannan mutum ya rika abin da sunan kakansa misali kamar Abu Ubaida ibn al-Jarrah ai sunan shi Amir dan Abdullah dan Jarrah Jarrah din kakan shi ne amma ake cewa sa Abu Ubaida ibn al-Jarrah an tsallake mahaifin yawa to haka nan a cikin manyan malamai ma kamar irin su Ibn Shihab az-Zuhri to wannan Shihab din kakan kakansa ne can na sama to akwai su da akwai irin wannan da yawa yawa wannan babu ne kakanka wanda ya haifi mahaifinka ko kakan kakanka ma ka rika sa sunan shi wannan babu laifi yawa amma wani daban wanda ba babbanka kanin mahaifinka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba ba za ka yi amfani da sunan shi ba in wanda suke uba ɗaya ne kana iya amfani da sunan shi shi ma a matsayin cewa tun da babbanka ne shi ma baba ne kamar yadda alqur'ani ya nuna mana inda annabi yusuf alaihi salam yake cewa wata ba ta laka aba iya ibrahima ko wa isma'ila wa ishaqa ko na ga aya kawo Isma'ila ko kuma a can ne cikin suratul baqara inda yake cewa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida to ba su ce wa ilaha abaika ubangijin iyayenka da suka faɗi har da baffan shi a ciki annabi Isma'il alaihi salam to saboda haka baffa ma uba ne yawa an Aisha radiyallahu anha qalat كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخرز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرك فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق وأنا حديث يتتر أبو بواديوة أنك أشرك أن عائشة ما ترمى أن صلى الله عليه وسلم تجي كانت في بريرة ثلاث سنن يا كثير شعر كم بريرة sunnoni guda uku sun tabbata ta dalilin bariratu wace ce bariratu na'am a ba mai suna barira a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam anan a cikin darasin mu na umdatu akan mizan can bariratu wajen minti 15 ana tarihin bariratu ba sai ce barira ba zai ga mana wace ce barira duk kun manta baiwa fa wacce wacce wasu mutane iyayen gidansa suka yi niyyar yantar da ita ta zo neman taimako wajen nana Aisha radiyallahu anha mun karanta ko hadisin eh amma har kun manta nan da nan azo ba ku yin bita ba ku yin bita wani har nace muku nana Aisha radiyallahu anha ta saye ta yantar da ita har zancen mijinta ko mai suna Mugisu wanda ya rika binta layi layi yana kuka ta koma wajen shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bari rake koma mana tace ya rasulullahi umarni kake bani ko ku shawara ce ce to kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ce to nake yi tace ya rasulullahi akale ni bazan koma ba yau to ai shine
annabi ya ce ai da shi
yau
ke da tafi da haka
yauwa yauwa to kaji to nana Aisha ce kanar fi bari rata salatu sunani asalatu sunani ya kasance sunnoni guda uku sun tabbata a cikin zancen bariratu khuyrat ala zawjiha hina atqat an bata zabi akan mijinta bayan ta samu ƴancinta wa udiya laha lahamun watarana an bata sadaqar nama fadakala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal burmatu ala nar nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni alhali tukunyar naman tana kan wuta fa da ali ba'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kawo mishi abinci fa utiya bi khurdin wa udmi sai aka kawo mishi gurasa da miya min udmul bayt daga miyar da ke cikin gidan fa qala sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam aral burmata ala nari fiha lahmun shin ban ga tukunya akan wuta ba wace akwai nama a cikin ta qalu bala ya rasulullah sai suka ce kware ku ya makin Allah ga tukunya na akan wuta kuma tabbas nama ne a cikin ta to sai zalika lahamun tusaddiqa bihi ala barira wannan din fa nama ne da aka bada sadaqar sa ga bariratu fa karihna an nudi maka minhu dan haka sai muke kin mu ciyar da shi gare ka me yasa ba ta so ciyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga naman sadaka me dalili yawwa ai mun sha faɗa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi ba sa cin sadaka saboda me saboda sadaka ausakun nasu ce wato datti ne ta mutane ubangiji ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudhhiruhum wa tuzakkihim biha ka riƙa daga dukiyoyin su sadaka wato zaka tsarkake su da ita ashe kenan sadaka ka zama kamar ruwa ne na wankin dauda yau in ka fidda sadaka kamar ka fidda wani datti ne daga gare ka shi yasa su kuma ahlul baiti tsarkaka ne ba sa cin datti yau shi yasa ba sa cin sadaka fa karina an nade maka mun sai muke kin mu ciyar da kai daga wannan irin namu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaqatu ita barira wannan naman sadaka ne ita gare ta wa huwa minha lana hadiya amma kuma daga gare ta idan ta bamu ya zama hadiya ya zama kyauta ta bamu ba sadaka ba yawwa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha kuma a cikin bariratu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal wala'u liman ataqa walici yana ga wanda ya intar da bawa ne ba ga wani ba a baya muka karanta hadisin ko innamal wala'u liman ataqa yawwa to kaga sunnoni uku kenan sunnar farko maganar ba ta zabi da aka yi game da mijinta sunna ta biyu cewa idan an baka sadakar abu zaka iya bada shi kai kuma matsayin kyauta ga wanda shi baya cin sadaka sunna ta uku shine innamar wala'u liman ataqa walici yana ga wanda shi ya intar da bawa ba wanda ya sayar ba hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko shine fadanna na Aisha radiyallahu anha cewa ya kasance akwai sunnoni uku da tabbatattu game da barira ai hukunce na shari'a guda uku kenan da suka tabbata a game da ita abu na biyu da zamu rika daga cikin hadisi fadanna cewa khuyrat ala zawjiha ai an bata zabi game da mijinta bayan ta samu ƴanci saboda kasancewar shi bawa ne har zuwa wannan lokaci idan mutar riga ta samu yanci ta zama ƴa shi yasa aka bata zabi in ta ga dama ta ci gaba da zama da shi in bata ga dama ba to shikenan an rabu abu na uku shine jumhurin malamai ma'abota ilimi sun tafi akan hukuncin da wannan hadisi yake dauke da shi shine cewa idan mace baiwa aka yantar da ita tana karkashin bawa a matsayin mijinta suna da damar zaɓi ko da ci gaba da zama da shi ko kuma ta rabu da shi abu na hudu da hadisin ke karantar da mu shine wannan kaulin an gina shi ne bisa cewa mijin barira din bawa ne shine ko kauli mafi rinjaye duk da cewa ya zo a cikin wani hadisi na Ibn Abbas yana cewa mijin barira din wato ya kasance bawa ne ana kiran shi mujisu Abdullah da Abbas ce ka anni anzuru ilayya yadhu khalfaha yabki wa dumuhu tasilu ala alaniyatihi Abdullah da Abbas ce kamar gashi nan ina ganin shi yayin da yake binta a baya titi titi kwararo kwararo yana kuka hawayensa yana kwararo har sai bai jike masa gemun sa yana kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mamaki yake gaya wa Abbas mahaifin Abdullah da Abbas kin ya Abbas ala ta'adabu min hubbi mujisin barirata ya kai Abbas cin baka mamakin irin soyayyar da mujisu yake wa barira kuma ba bugu barirata mujisan kuma shin ba za ka yi mamakin ɗan iyayyar da barira take wa mujisu ba kowanne abin mamaki ne ananin san da yake mata abin mamaki ne na? Eh kawai dai kamar yanzu ne ita a matsayin ta samu yanci yana daga alamar yancin nata ta ɗanɗana zaƙin yancin shi ne ta auri ɗa cikakke ba bawa ba shi ne tana ganin kuma ta koma hannun bawa again tana ganin kamar ta ci baya shi yasa eh ai shi ɗa uwarsa yake bi wasu yake bi eh kuma ko da ma baiwa ce idan uban ɗa ne mai yanci shi kenan in uban masarauci ne ma ɗan yana iya gadon sarautarsa ai da yawa akwai waɗanda suke ainihinsu iyayensu mata bayi ne kuma sun yi sarauta tun a zamanin daular Banu Abbas akwai irin waɗannan kamar irin su Ma'amun ɗaya daga cikin khalifofin Banu Abbas aka ga mahaifiyar shi baiwa ce amma kuma ya zo ya zama khalifa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni shin ko nake koma gare shi yace ya rasulullahi umarni kake bani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ne nake sai ce la hada talifi ya rasulullahi ba inda bukata cikin sa ka ji fa'inci abu na biyar shine imam abu hanifa ya tabu akan wajabtin baiwa zabi a irin wannan ko da a ce mijin nata ɗa ne ko bawa ne matuƙar ta samu ƴancinta sauran malamai kuma sun tafi akan cewa idan ɗa ne za ta ci gaba da zama da shi idan bawa ne shi ne za a bata zaɓi ɗin abu na shirya da hadisin ke karantar da mu wannan matsalar suna daga cikin matsalolin da ake da saɓani tsakanin mazhabar Imam Abu Hanifa da sauran mazhabobin nan uku irin ta suna nan da yawa abu na bakwai kuma sunna ta biyu don tabbata a cikin barira shine an bata nama sadaka ne gare ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na wanda shi kuma baya cin sadaka to yayin da ya shigo ya nemi abinci aka kawo mishi gurasa da miya bai ga naman a ciki ba sai ya ce ba ga tukunya nan ba akwai nama a ciki suka ce ai na sadaka ne barira aka bawa sai ya ce to ai ita aka bawa sadaka mu kuma idan ta bamu mun ci kyauta ne daga wannan za mu riƙi cewa idan aka ba wa fakiri sadaka to ya halatta shi kuma ya ba da shi ga wani a matsayin kyauta ya ba wa wani mawadaci kuma ya halatta kuma zai samu ladan wannan kyauta ne abu na takwas shi ne wasu suna kafa hujja da wannan hadisin a matsayin cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin iyalan gidansa waɗanda aka haramta wa cin sadaka su suna iya cin sadaka kenan daga barira ta kawo da namun kuma na Aisha radiyallahu anha ta girka shi amma su Imam al-Hasan da Imam al-Husaini su ma ba sa cin sadaka domin wata rana an tambayi Imam al-Hasan me kake iya tunawa daga kakanka sallallahu alaihi wasallam yace abin da nake iya tunawa wata rana na ga wani dabino haka daga irin dabino da aka kawo na zakka sai na dauka na sa a baki na zanci sai ya sa hannunsa a cikin baki na ya kwakulo shi ya fito da shi sannan yake ce mun kha kha haka wai to wai tofar da yawo ma rike cikin baki na na irin wannan dabino Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce da zubar da shi kaga su jikokinsa ba sa ci amma kuma wannan fa ba wai yana nuna cewa matan sa ma ba sa cikin ahlul baiti ne su ma ahlul baiti ne matan shi ne ahlul baiti ne haka nan dangin su na kurkusa duka ahlul baiti ne na'am ban ji ba eh sadaka da zakka ai dai ne illa bambancin sadaka da zakka shine ita zakka an ka bayar ka bada wajibi ne kamar sallar farilla ne da tunafila ai duk salloli ne yawa to kamar haka ne to mun zo karshen wannan babin kuma za mu shiga babin aure saboda girman babin insha Allah ina ganin kamar za mu jira sai a ranar Lahadi idan mun zo karatu na sukan 80 ai bayanin ne yana da yawa da na fara din dai hakan za insha Allah Allah kai ranar Lahadi sannan za mu fara babin aure insha Allah yanzu abin da ya kamata mu tattauna shine mu ji shin yaya menene malaman fiqh suka faɗa game a wannan babi na gado wanda muka fito daga cikin shi dukkanin jama'ar musulmai wato jama'ar malamai na addinin musulunci sun tafi akan cewa dalilan samun gado dalilai ne kwaya uku ko dai dalilin zumunci ko dalilin aure ko kuma dalilin wato wilaya ko kuma wala'i jibanta kenan kamar ka yanta bawa dalilin zumunci shine kamar haihuwa kenan haihuwa aure walici ba hoye kawai mace walici ba a'a bawa wanda ya ka yanta shi kai ne walinsa kuma abinda suka fi ittifaki a kai shine dalilan hana cin gado mun kawo sarannan ko guda bakwai islaka rizqul adamul istihlal aifi jariri bai kuka ba ya mutu kaga ba zai ci gado ba sai kokonto game da waye ya riga mutuwa a cikin mutum biyu waɗanda suna da gadon junansu gini ya faɗo ya danne su ko wuta ta cinye su ko kwale-kwale kibe da su a ruwa ko accident ko wani abu suka rasu tare ba a san waye ya riga wani ba to ba za su ci gadon junansu ba sai li'ani an faɗi li'ani ko yawa namijin da ya je ya yi li'ani da matarsa game da wani ɗa to wannan ɗan ba zai gaji shi wannan mijin ba mutum ya ga matarsa da ciki yana kokwanton wannan cikin ko kuma ya ganta mata haifi ɗa ya rika kokwanton wannan ɗan ba nashi ba ne to sai a je a yi li'ani an faɗi yadda ake li'ani ko yawa dalili nawa kenan na faɗa uku kenan ko to na huɗu shine kufrun kafirci mun faɗe shi yanzu a hadisi cewa kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ba zai gaji kafiri ba abu na biyar shine bautarwa idan ɗa ya zamto bawa ne ba zai gaji mahaifinsa ba haka nan in mahaifin ne ma bauta ya ritsa da shi to ba zai gaji ɗan shi ba sai zina mutum ya je ya yi zina da wata mace ta haifi ɗa ko da ɗan ya zo da kamannin shi sak ko da an je wajen alkali alkali ya yi hukunci an bashi wannan ɗan ya yadda an bashi ɗan ya zo ya girma a gidan shi tare da sauran 'ya'yan shi to babu gado tsakanin shi da wannan ɗan wannan ke da zina kenan sannan sai qatlun kisa idan uba ya kashe ɗansa ko ɗa ya kashe ubansa bai da gadonsa haka nan matar da ta kashe mijinta ba za ta ci gadonsa ba dalilin yanzu suna nan suna ta yi a birane warai da gaske mutum ka tara kuɗi yadda kake tsoron ɓarawo ya shigo maka to haka kake tsoron matarka ta gida da yawa yawansu sai dai ka ɗauki kuku ya rikai ma abinci ko kuma to da yawa an fi ɗaukar namiji ya rikai ma abincin lokacin cin abincin ga yayi ya zo ya abincin ya fita amma an ka ɗauko mace kullum suna wuri tare da matarka sai da zuga ta sama wata gubar duk abin da suke yake ne Allah ya kiyaye to sai malamai suka ce su kuma annabawa alaihimu salam duk abin da suka bari a nan duniya to ana bari shi ne matsayin sadaka ana kuma sarrafar da shi zuwa ga masalihul muslimina wato abubuwan maslaha na al'ummar musulmai amma su annabawa ba a gadon su duka malaman duniya na addinin musulunci sun tafi akan wannan in banda malaman shi'a su sun tafi akan cewa lallai ana gadon annabawa shi yasa ma suke ganin laifin sahabbai ridwanullahi alaihim hadisi ne kwaya daya nahnu ma'ashir al-anbiya la nurasu ma tarakna sadaqatan su in shi an suka tafi akan kaza cewa duk abin da annabawa alaihi wasallam suka bari ai abin da suka bar shi a matsayin sadaka shine kawai ba za a gaje su a cikin wannan ba amma sauran abin da ba su bar shi a matsayin sadaka ba za a gaje su a cikin shi su kuma malaman ahlus sunna wal jamaa gaba ɗayan su suka tafi akan gundarin hadisi irin fahimtar da sahabbai suke wa hadisi amma abin da malamai suke sabani a cikin shi shine gadar da ma'abota zumunci waɗanda sunansu bai zuwa cikin alƙur'ani ba su kuma nau'i goma ne mahaifin mahaifiya wato kakanka na wajen mahaifiyarka da kuma duk wani kakama sannan sai kuma kakamace ta ɓangaren uwar ta ɓangaren uba sai 'ya'yan 'yarka mace sai 'ya'yan 'yan uwanka mata auladul ikhwa ya'yan ƴan uwanka mata wanda kai kawun su ne sai kuma ya'yan ƴan uwanka ya'ya mata na ƴan uwanka maza da kuma ya'ya maza na ƴan uwanka mata to wayannan duka malamai suna da sabani game da gadar da su sai kuma ya'yan ƴan uwanka wanda kuke uba ɗaya da uwa ɗaya da su sai kuma baffanka li ummi wanda kuke uwa ɗaya da mahaifinka sai kuma ‘ya’ya mata na baffaninka ‘ya’ya maza na baffanu suna cin gado amma ‘ya’ya mata na baffanu su ne ba ta cin gado bisa mazhabar ta malikiya to wani akwai saɓanin malamai a ciki ‘yan uwan mahaifinka mata waɗanda suke waɗanda suke gwaggwaninka sai kuma ummomi ƙannai da yayin mahaifiyarka wayannan duka mazhabar ta malikiya ta tafi akan cewa duk ba sa cin gado mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya sun daba akan cewa wa'annan gaba ɗaya ba za su shiga gado ba abinda mutum ya bari bayan an ba masu farilla sauran abin da ya ragu sai dai a mai da shi baitul mali wannan shine kuma fatawar sayyidina abubakar as-siddiq ita ce fatawar sayyidina umar fatawar sayyidina usman sayyidina zaid bin sabit sayyidina da imam az-zuhri ibn shahab sai kuma imam al-auza'i da imam dawud az-zahiri haka nan imam abu hanifa shi kuma da imam ahmad sun tafi akan cewa wayannan inda na ambata duka za su shiga gado sun hakaito wannan daga sayyidina ali dan abu darib da abdullahi dan mas'ud da kuma abdullahi dan abbas akan cewa wayannan din inda na ambata za su shiga gado an fahimta sai kuma musulmi ba zai gaji kafiri ba haka nan kafiri ba zai gaji musulmi ba sa ittifaqin duka malaman musulunci sai da an hakaito daga sayyidina mu'adh dan jabal da sayyidina sa'id dan musayyib da kuma ibrahim an-naka'i cewa musulmi na iya gadar kafiri amma shi kafiri ba zai gaji musulmi ba kamar yadda ya halatta musulmi ya auri kafira ahlul kitabi amma kafiri ahlul kitabi ba zai auri mace musulma ba azuma da mafiki sai kuma suka yi sabani game da dukiyar mutumin da ya yi ridda idan bayan an kashe shi saboda riddarsa an yanke wani hukuncin kisa an kashe shi ko kuma ya mutu akan riddarsa da yi to malamai sun tafi akan fatawoyi guda uku fatawa ta farko shine dukkan abin da ya bari wanda ya tara a lokacin musuluncinsa to za a ba da shi ne a baitul mali wannan shine fatawar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad fatawa ta biyu shine duk abin da ya bari za a ba wa magadansa daga cikin musulmai 'ya'yan da ya haife su a cikin musulunci kafin ya yi riddin duk abin da ya bari su za a bawa ko da kuwa wannan dukiyar ya tara ta ne a san da yake musulmi ko kuma bayan yayi riddin wannan ita ce fatawar Abu Yusuf daga cikin almajiran Abu Hanifa da kuma Muhammad ibn al-Hasan shi ma almajirin Imam Abu Hanifa ne sai fatawa ta uku cewa duk abin da ya tara a lokacin da yake cikin musulunci to za a bawa magadansa ne daga cikin musulmi ƴaƴan da ya haife su a musulunci amma abin da ya tara a lokacin da ya riga ya rinda wannan sai a bawa baitul mali wannan ita ce fatawar Imam Abu Hanifa ya raba sai kuma malamai sun ittifaki akan cewa duk wanda ya kashe wanda zai gada to shi bai da gadansa kamar ɗa ya kashe ubansa to bai da gadan uban nasa matuƙar dai wannan kisan da ya masa kisa ne na ganganci da kuma zalunci to ba zai gaji shi ba sai kuma suka yi saɓani idan ya zama kisa ne fa na kuskure misali kisa ne na kuskure ya yi mishi bai san shi ba ne ko kuma abin da ya faru ba niyyar kisa ba ne uba ne a gona suna aiki ɗansa ya bar laifi sai ya fuzgi karan dawa ya sheƙa mar a baya kaga ba a saba a ga karan dawa ya yi kisa ba yana sheƙa masa kawai sai ta ja yaron ya faɗi daga su ma sai ya wuce ya mutu to misali kaga wannan shi ne kisa na kuskure ba kisa ne na ganganci ba ko kuma babur yake tukawa babur yake tukawa kuma ba wani gudu yake mai yawa ba sai ya zamto tayar babur din ta fita ko kuma wani abu da ya faru wanda ya zamto mahaifinsa da ke bayansa ya rasu ko kuma rijiya ya tona a kofar gidansa mahaifin nasa makaho ne kawai sai ya yi matan hanya bai sani ba sai ya fada ciki kaga wannan duka kisa ne na kuskure to malamai sun yi saɓani Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka ce shi wannan ɗan ba zai gaji mahaifin nasa ba irin wannan yanayi amma Imam Malik ya ce zai gaji shi a cikin sauran dukiyarsa amma ban da kuɗin diya tunda kisa ne na kuskure kaga ɗan zai biya diyyar mahaifinsa don ya biya diyyar mahaifinsa Allah zai raba gado ɓangaren diya ɗin ba za a raba da shi wannan ɗan ba amma ɓangaren sauran abin da mahaifin nasa ya tara kafin mutuwar tasa to za a raba har da shi wannan ita ce fatawar Imam Malik sai kuma suka yi saɓani har ila game da shin ba Yahudi zai gaji ba Nasare wato Kirista kenan ko kuma Kirista zai gaji ba Yahudi to Imam Malik da Imam Ahmad suka ce sashensu ba zai gaji sashi ba kamar yadda ɗazu muka faɗa a karatun hadisi idan suka kasance wannan ba Yahudi ne wannan ba Nasare misali uban ba Yahudi ne shi kuma ɗan sai ya shiga addinin Kirista to ba gado tsakaninsu to haka nan waɗanda ba waɗannan ba daga cikin sauran kafirai misali wannan bautar gunki yake yi wancan kuma rana yake bautawa to idan nan idan wannan ya rasu to wancan ba zai gaji shi ba amma Imam Abu Hanifa da Imam Shafi sun ce ai duka kafirci ma addini ɗaya ne don haka za su riƙa za su iya gadon junansu don in Allah ya yarda a nan za mu ɗaya sai Allah ya kai mu ranar Lahadi a karatu na 90 insha Allah za mu shiga cikin maganar aure magana ce take kunshe da wato kunce-kunce daban-daban don haka insha Allah ba za mu yi sauri ba zan shigo maganar aure tana abu ne wanda al'umma ana cikinsa sosai kuma ana fama da matsaloli da yawa yanzu wasu ma'auratan ana dai zaune ne kawai ta ga mutum wani ma ya saki mata tashi ya fi sau biyar ma amma kuma ana ci gaba da zama a haka saboda rashin sanin kwance-kwancen auren wani lokacin mutum zai tura matan shi chat ya ce in kin samu miji ki aure to wannan kaga duk shi bai mutu ya ce ya saki ta ba amma ya ce in kin samu miji ki aure kaga alamar ya saki ta kenan ka gani ko kuma yace a na sauƙe miki ko kuma mace wata ce ni in ka ga dama ka sauƙe min mace ta shi kenan jiki kawai shi kenan ka ga irin waɗannan abubuwa ne da akwai takalkale sosai to da kuma zo maganar aure dole sai mun ba a hankali a tare da yin dogon bayani musamman in shigo babin abin da ya shafi saki da yadda ake kulla auren da sauransu da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya jibuta dukkan lamuranmu Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka fahimta albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.